Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu kan yarar gizo a internet akan voahausa.com. Masararo assalamu alaikum. Aisha Mu'az ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na yau Juma'a 27 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarin.
To har yanzu ana ci gaba da cece ku ce akan korafin da wani mai kwarmato yayi wanda ya kai ga yanke shawara kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Gwamnatin shugaba Donald Trump na duba yiwuwar karbar ƴan gudun hijirar da yawansu bai wuce 18,000 ba a shekara mai zuwa. Haka kuma za a ji cewa yau Juma'a kasar Rasha ta faɗa cewa ta kama wasu masuntan kasar Koriya ta Arewa fiye da 260.
To a gaida Sarfilu. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ƴan sanda sun kubutar da wasu yara da aka ajiye a cikin wani mawuyacin hali tare da cin zarafin su. Muna kuma dauke da hirar da abokin aikin mu yayi da sarkin Kano na biyu Sanusi Lamido Sanusi a birnin New York bayan da aka kokarin kammala taron Majalisar Dinkin Duniya. Za ku ku ji ta bakin wani lawyer game da dambarwar da ake yi a da mataimakin shugaban kasa akan bayanin da yayi na kwabe sulkin kariya da doka ta masa. Kamar yadda muka saba kowanne ranar Juma'a cikin shirin namu a wannan lokaci, Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka, amma dukkanin sai bayan kun sha labarin.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Yayin da har yanzu ake ci gaba da cece ku ce akan korafin da wani mai kwarmato yayi wanda ya kai ga yanke shawara kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, shugaban na Amurka ya dawo birnin Washington jiya Alhamis yana tattaccakar ɗin jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da kafafen yaɗa labarai, yana nuna alamar cewa za a dau mataki akan jami'an gwamnati da suka taimaka ma mai kwarmaton da aka wato akan zargin shugaban da amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. Trump ya koma fadar White House bayan ya kwashe kwanaki da yawa a birnin New York inda ya halarci babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Trump ya dawo a daidai lokacin da kwamitin bayanan sirri na majalisar ke zaman sauraron bayanai kan musabbabin jinkiri da jami'an gwamnatin Trump suka yi wajen gabatar da korafin da mai kwarmaton ya yi ga Majalisar Dokokin Tarayya. Bayanan korafin sun bayyana cewa a wata tattaunawa ta wayar tarho ranar 25 ga watan Yulin da ta gabata, Trump ya nemi taimako daga sabon shugaban Ukraine akan yayi bincike da zai tono duk wani abin fallasa game da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat da ɗansa. Don gurgunta yunkurin Biden na zama dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat har ma ya kalubalanci Trump a zaben 2020. A wannan lamari na daban kuma, gwamnatin Trump na duba yiwuwar karbar ƴan gudun hijirar da yawansu bai wuce 18,000 ba a shekara mai zuwa, abin da ke zama mafi karancin ƴan gudun hijira da ƙasar ta data karba a tarihi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis. Idan har gwamnatin ta amince da wannan matakin a shekarar 2020, za ta kasance shekara ta uku a jere da ake rage yawan ƴan gudun hijira da ake bari su shigo Amurka a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Nan da makonni masu zuwa za a yanke shawarar ƙarshe akan batun wanda kamar umarni ne daga shugaban ƙasa bayan an yi tattaunawa da ta kamata da 'yan majalisar dokokin ƙasar, a cewar wani babban jami'in gwamnati da yake magana da 'yan jarida ta wayar tarho daga fadar White House a jiya Alhamis. Kafin zaben shugaba Trump, adadin 'yan gudun hijira da Amurka take karba a duk shekara 60 zuwa 70 ne tun lokacin da aka fara shirin a shekara 1980. A yau Juma'a kasar Rasha ta faɗa cewa ta kama masuntan kasar Koriya ta Arewa fiye da 260. Masuntan waɗanda suke kan wasu jiragen ruwa da yawa an kama su ne bisa laifin kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Rasha ta kai mutanen da jiragen ruwan su ta wato tashar jiragen ruwan Nakoka dake gabashin kasar. Rasha ta ce an kwace wasu nau'in kifi da ake kira squid da turanci da nauyin su ya kai kilogram 13,607 a lokacin da aka kama musuntan. A makon da ya gabata, Rasha ta kama wasu musuntan na kasar Koriya ta Arewa a wasu jiragen ruwa a gabar tekun Japan a wani yanki da Rasha take ikirarin nata ne. Masuntan sun yi arangama da sojojin Rasha har wani dan Koriya ta Arewa ya raunata wanda Babis wato daga bisani ya mutu saboda raunin da ya ji. Rasha ta kira jami'an diplomasiyya Koriya ta Arewa bayan lamarin ya faru a gabar tekun Japan domin bayyana damuwarta kan lamarin. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen China ya ce kasarsa a shirye take ta ƙara sayan kayayyakin Amurka, yana mai cewa bangarorin biyu suna nuna kyakkyawan niyya kafin sabuwar tattaunawar ta kasuwanci. Muna fatan bangarorin biyu za su iya daukar matakai na ƙarfafawa gwiwa da rage halayyar da ba ta dace da aiki ba, inji ministan harkokin wajen kasar Wang Yi a birnin New York jiya Alhamis. Ya ƙara da cewa idan kowa ya yi haka, tattaunawar ba wai kawai za ta sake farawa ba ne, amma za a ci gaba wato da ba da sakamako. Ya lura da cewa Amurka ta riga ta yi watsi da ƙarin harajin kan kayayyakin ƙasar China da yawa. Wang ya karɓi bakuncin manyan jami'an diplomasiyya daga sauran mambobin dindindin na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kamar su Birtaniya, Faransa da Rasha da Amurka. Daga ƙarshe a farko wato a karan farko, ƙasar Saudiya ta buɗe hanya ga masu zuwa yawon buɗe ido daga ƙasashen duniya. Wannan babban mataki da aka ɗauka yawancin ana kallon sa ne a matsayin wata hanya da Saudiya za ta sassauta dogarin da take yi akan kuɗin mai da take samu.
To a gaida Sarfilo, labarin duniyan kenan kuka saurara. So yayin da labarai ya karɗe yanar gizo akan yadda ɗan sanda suka kwato su yara da aka garkane a wani gida inda ake zargin mutanen malaman su ne, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara yana nan akan layi don mu tattauna da shi. Na Ikara.
Na'am, barkanku da aiki.
Barka ka dai na Ikara. Wani hali ake ciki yanzu game da wannan batu?
To an zaka dai rindin ƴan sanda ta jihar Kaduna ta riga ta tattara waɗannan yara kuma ana kididdige su saboda an samu bambancin alƙaluma na irin adadin yaran da shi wanda ke kula da yaran Malam Ismail Abubakar ɗan shekara 39 ya ce wai ba su wuce mutum 300 ba. Rindin ƴan sanda tana magana cewa akwai yiwuwar za su wuce 300 inda za su iya kai 500. Amma da yake an afkawa wannan gida cikin dare ne. An tattara su yanzu haka suna sansanin alazaitin da ba aikin haji. Ana kokarin idanya yaran inda suka fito, yadda aka kawo su, yawan shekarun su, wanda shine aikin da ƴan sandan suke yanzu a yanzu, su ma ba su fitar da alƙalma a hukumance ba, amma dai suna maganar waɗannan yara sun wuce 300 a sabanin shi yadda wanda ke kula da su Ismail Abubakar ɗan shekaru 39 ya bayani, wanda yanzu haka yana hannun hukuma da shi da wasu mutane guda shida da yake su ma malamai ne a makarantar tare suke gudanar da aiki na koyar da waɗannan yara da suka ce tun da sun ce makaranta ce. A duk da yake a tambayoyin da aka yi shugaban makarantar yana cewa wai horar da yaran suke yi, wanda ya ci karo da ainihin bayanin da ya fara yi cewa
makaranta ce. Haka to amma yanzu kawo yanzu mutane yara nawa aka kididdige?
Yanzu dai zuwa yanzu su su hukuma sun ce mu yi haƙuri su gama ƙirgawa su bayar a hukumancin da ba canjin alƙalima, kada a ce mutum 500 a zuwa gaba su kai ba ko sun yi yawa, amma dai sun ce tabbas sun mutu 300 da ya faɗa. Ba sa so su faɗi kai tsaye ga ainihin takamaimai adadin waɗannan yara. Amma dai yanzu abin da suka ce shi ne binciken da aka yi mafi akasari waɗannan fi daga cikin yaran wanda muke roƙon da a ba mu dama mu magana da su shi ne sun faɗi cewa kawo su aka yi, ma'ana iyayen yaran ne suka kawo su ba wai zuwa akai aka kamo su ba, kuma an kawo su ne da niyyar za a karantar da su. Amma tambayar da muka yi na cewa to me yasa aka daddaure su da anko a kafa in karatu mutum ya zo yi, an ce laifuffuka ne suka yi. Wasu daga cikin yaran suna magana cewa ana sun yi laifi ne a makaranta, wannan dauri da aka gani na anko a kamar saboda a hukunta su ne na irin laifin da suke a makarantar kuma wani abu da ita rumbin yan sanda ta gano tun yanzu shine wasu daga cikin wannan yara ba ma kawai yan wasu sassa ne na wannan kasa ta Najeriya ba akwai yan waje misali akwai yara guda biyu da aka ce yan kasar Burkina Faso ne a cikin su
to su ma daga can kasar kenan aka kawo su
to shine yanzu su yara nan sun ce su ma iyayen su kawo su amma kuma an ce ba ma yan Najeriya bane
to akwai
yana cikin abin da yasa muke nema a bamu izinin mu shiga yaran dan mu ji sannan iyayen sun zo karba dan yanzu na cewa sun fara sanar da iyayen cewa wanda ya san ya kawo yan shi wannan makaranta ya zo ya tafi wannan yara don kada a cika bartarke su tun da in laifi ne ba yaran ne suka yi laifi ba iyayen za su iya zuwa a musu tamboyi a tabbatar su ne iyayen yaran don a danka musu ƴaƴan su tafi da su gida a dai lokacin ita kuma za ta ci gaba da bincike akan su malaman da kuma iyayen da za su karɓa da gidajen da suke don a tantance me ya kawo wannan makaranta.
To na yi kara kar ban tare numfashinka ba akwai batun cin zarafi da ake cewa an yi wa yara wani irin cin zarafi aka musu kuma shekarun yaran ya kama daga nawa zuwa nawa.
Kananan yara ne gaskiya wanda daga ganin su akwai wanda za a ce kamar ko a makarantar allo ma ba su ma kai shekara zuwa makarantar allo ba. Abu da kiyasi a ce misali kamar yan shekara 6-7 har zuwa 10.
To cin zarafin fa.
Kanana ne.
Batun cin zarafi
fa. Ana magana ana zargin magana duka ko kamar lalata da sauransu amma dai gaskiya shi shugaban muke so ne magana shi yake kula da shi da malaman mu ji menene tsantsa suke yi wa wannan yara tunda babban abin da ya fito na fili shine irin daurin da aka musu na anko a kafa aka dauki gare gare na tayoyin motoci aka nade
to na ikara mun gode da bayanan da kamar ina ji za mu dan yanke ka anan da mun karancin lokaci to masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku bayane a lokacin da muka same su. To yanzu kuma yayin da shugabannin kasashe da suka taru a birnin New York don halartar majalisar kolin majalisar dinkin duniya suke kokarin watsewa wakilin muryar Amurka Baba Yakubu Mai Kiri ya samu zantawa da sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi inda ya masa tambaya cewa ta yaya yake gani za a iya cimma muradun SDGs da aka tattauna a wannan majalisi ga kuma yadda shi sarki ya ansa.
A cewa gaskiya abubuwan suna da yawa talauci dai kamar yadda aka sani ya fi yawa a Afirka akan ko'ina kasar mu ta Najeriya da arewacin Najeriya akwai talauci da yawa kuma shi talaucin nan yana da wato fuskoki daban-daban dukkanin su munana talauci akwai harkar rashin abinci mai ingantawa akwai harkar rashin lafiya ko kiwon lafiya ingantacce akwai rashin ilimi ingantacce akwai rashin muhalli wanda yake amintacce hatta ruwan sha samun ruwan sha da tsafta wato akwai matsala akwai takurawa ga mata da yara kanana wanda ta illa talauci ta fiye wa akan su to ni abin da nake gani shine idan aka ce za a fuskanci matsalolin nan gabaki daya watakila babu arzikin da za a fuskance su gabaki daya ya kamata a fuskanci waɗanda ake gani za su fi tasiri kuma idan an yi maganin su za su magance sauran shi yasa misali nake bada shawara kullun a maida hankali akan ilimin mata ilimi ba kawai a sa su koren lissafi da turanci ba a ilmantar da su kuma a koya musu sana'a yawancin mutum a ƙauye karkara yana da mace ɗaya mace biyu mace uku mace hudu idan ita macen nan tana da abin da za ta yi to yana rage talauci cikin mutane idan ita macen nan ta yi karatu to ƴaƴanta za su yi makaranta idan macen nan ta yi karatu ta san abincin mai inganci za ta ba ƴaƴanta idan macen nan ta yi karatu na aiki ta san muhimmancin ta tsarin iyali yadda za ta ba ƴaƴanta tarbiyya mai kyau su zama sun yi amfani ga al'umma to ba wai wannan shine kadai matsalar da ake fuskanta ba amma idan aka fuskance ta ita wannan matsalar to sai naga kamar ta fi tasiri akan sauran wanda zai fuskanta to daga nan kuma sai a fara fuskantar daidai da daidai har a samu maganin su
to kamar yadda ka tafi batun ka samu wani bashi da abin da zai ci ma amma ya tayar mata kamar da dama kuma kowa ya san a wani lokaci ka yi yunkurin wannan gangamin yadda za a kiyaye irin waɗannan abu na ka kwana cikin wannan shela da kai
ai mun yi doka ma kuma dokar ba ce ba aka yi za a hana ba abinda aka yi an ɗauko abinda malamai suka faɗa tun farko cewa na farko dukkanin mutumin da ya auri mace kuma ya haifi ƴaƴa shari'a ta ɗora masa nauyin kula da su saboda idan ba za ka iya bai kamata maka ya aure ba ko mata da yake na biyu idan za ka auri mata ta biyu akwai tsarruka na adalci wanda a cikin su ma kamar yadda wasu malamai suka bayani ba za ka tara su a waje daya kamar a kace palo daya ko dakin kwana daya ko kitchen daya ba sai dai idan su sun yadda da kansu za su zauna to wayannan tsare-tsaren da ake yi su ne za su taimaka wajen rage wannan da kuma dora wa mahaifi nauyin ɗansa cewa idan yaro an gashi akan titi yana almajirci yaro bai laifi ba amma mahaifinsa da Allah ya dora wa nauyin sa yayi laifi kuma akan shugaban hukuma wayannan suna cikin dokoki kuma dokar nan gaskiya an gama amma wasu abubuwa suka sa har yanzu ba a kai ta wajen gwamnati da za a je a kai ta gaban majalisa ba wanda idan wayannan abubuwan sun kauce za mu kai amma an gama doka cincin tun kafin azumi aka gama wannan doka malamai sun gama aikin su
Martaba Sarkin Kano Sani Sulami da Sani Sani biyu kenan yayin bayani game da yadda za a iya shawo kan matsalolin talauci da tattalin arziki a gaida Baba Yakubu Makeri da wannan tattaunawa ta yi yanzu kuma daga wannan batu bari mu koma gida Najeriya inda wakilin muryar Amurka ya jiyo mana ta bakin wani masani harkar shari'a akan ya wato halaccin wannan batu na kwabbe silkin kariya da shugaban mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo yace zai yi domin a bincike shi game da zargin da ake masa na almuhtahana ga Nasiru Al-Hikaya da wannan batu
Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya rubuta niyyarsa ta kwabbe rigar kariya daga tuhuma dan a samu binciken sa kan abin da ya zayyana da kage da wasu ke masa a kafafen labarun yanar gizo da sauransu Osinbajo a sanarwar da ya fitar ta shafin sa na Twitter ya ce kwanan nan wasu sun duka da shirya masa makirci ta amfani da boyayyun sunaye amma duk da haka ya ambata sunan mutum biyu da suka hada da Timmy Frank da Kaji Onanuju da ya bada umarnin daukar matakin gurfanar da su gaban kotu gabanin wannan zargi da yace Osinbajo na da hannu dumu-dumu a badakalar naira biliyan 90 daga hukumar tara kudin shiga da aka yi amfani da su a zaben da ya gabata an yi hadari da rikicin tsamin dangantaka tsakanin mataimakin shugaban da ofishin shugaba Buhari da tinika kakin mataimakin shugaban Laule Akande ya musanta Timmy Frank da ke kan gaba ya da wannan zargi na badakalar naira biliyan 90 tsohon mataimakin sakataren labarun jam'iyyar APC mai mulki ne.
I stand by my earlier statement that was issued on the 23rd of September against the vice president without fear or favor and I want to make it very clear to Nigerians that the era of oppression
Ban sauye matsayata kan wannan zargi da na fito da shi ranar 23 ga watan nan ba don bana tsoron gurfana a kotu tunda zamani yau mutane barazana da kotu ya wuce inji Frank azantawa da gidan talabijin na Channels haka nan Frank yayi watsi da tayin kwabe rigar kariya ta Osinbajo yana mai cewa ai ba shi ya tsara dokar ba da haka bashi ma da hurumin kwabe rigar da nuna wannan burga ce kawai tsarin mulkin Najeriya ya lullube mabota sashen zattarwa kama daga shugaban kasa mataimakin sa zuwa gwamnoni da mataimakan su daga tuhuma har sai sun sauka daga mulki a nasu sharhin lauya mai zaman kansa Abuja Yusuf Sallo mutum biyu ya ce mai hurumin kariya na da ƴancin kwabe kariyar da radin kai
eh wannan hurumin sa ne ni ga dama zai kire wa ai hurumin sa ne kamar mutum ne an ba shi riga ka ce aji har ya da hurumi ya dama da zai riga ya aji
bari sa tsarin doka akwai wannan hurumin tunda dai tsarin mulkin Najeriya ne ya tsara haka
eh to gaskiya tsarin dokar Najeriya kan ta duba sashi na 38 yayi bayani ai ya ba su rigan kariya ta musamman gaban kasa da mataimaki da gwamnati da mataimaki wanda bai ma'ana dai babu wanda ya kire musu wannan rigan eh sun tsokar kan wannan mukamin da amma idan mutum da kansa ne ya kawo kansa a kire masa wannan rigan ya ajiye su a dinki shi babu wani da zai ta haka
yanzu ne za a jira ga yadda wannan tayin zai kasance da kuma batun na matakin shari'a Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
To a gaida Nasiru da Malika ya. Masu sauraro kada ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogon mu a nan Washington na cewa karfe 11:19. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan takaddama da ta kunno kai dangane da batun binciken tsige shugaba Donald Trump bayan da aka zarge shi da laifin sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya binciki wata badakala da ake zargin ta shafi dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wato Hunter Biden abin da ya nuna cewa ana zargin shugaba Trump na so ne ya bata sunan Joe Biden domin shine zakara bangaren 'yan demokradiyya yake fargabar karawa da shi a zaben 2020 Sai biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To ana can ana ci gaba da kairuwar rana dangane da takaddama da ta kullo kai. Banda ƴan majalisar wakilai dake da rinjayen ƴan Democrat suka yanke shawarar kaddamar da binciken da ta yiwu ya kai ga tsige shugaba Donald Trump bayan da aka zarge shi da laifin neman taimakon wata kasar waje domin ganin ya samu nasara a zaben 2020 dake tafe. Dangane da haka na nemi jin ta bakin Dr. Nasir Kamowa mai fashin baki kan siyasar Amurka dake zaune a Jeff Florida inda ya fara min bayani kamar haka.
Idan ka lura ka san da mun su da kasu ta hana kowane ne ko ba shi wani sau kowane ne inda ya takara zingeci ya nemo taimako daga wani wanda ba dan kasa ba kana aika dukkan cikan cikin zakai na kasa amma ka je neman taimako daga wani na waje yazo ya kama irin to laifi ne wannan gari
hakan kamar na nufin wata kasa ta yi katsalandan kenan a zaben Amurka
yawa kamar katsalandan kenan kamar ka jawo wata kasa ta katsalanda aka ajiya to shi inda abin yayi ake gani yayi kamari shine kasancewar cewa shi shugaban kasa ne kaga kowannan wani mukami ya an wannan mukamin shi wajen jawo wata kasa ta kasan nan ga nasu Amerika shine yanzu ake cice
to ya mika takardar bayanan yadda suka tattauna da shi shugaban kasar ta Ukraine kamar yadda ka faɗa kana ga menene yasa ya saurin mika takardar duk da cewa rahotanni sun nuna alamun lalle ya nemi wannan taimako a wajen Ukraine
to su da yawa mutane na akwai waɗanda na saura suna hushin baki wanga al'amari su ma sun mamaki saboda kasan idan aka inda aka yi to can duk binciken da suke yi su ƴan Democrat abin da ya samu suka samu cikas sosai shine su ƴan gehen shugaban kasa da mukarraban shi sun hana ma ƴan Democrat ko wani abu da suke nema ko wata takarda ko wani bayani suke nema sun hana musu kawai wanga daga ba ce ba dan maha kawai sai gashi ya zo ya ce zai ba da wannan takarda ta danganga buga wayar da suka yi
wato zantuttuka da suka tattauna
da suka tattauna ana wasu na tsattsar wai ko ta kwarci zai bayawa to duk da yake an ce ma sun rage wasu abubuwa daga ciki amma kowannan dai mutane da yana mamaki su ce za a yi shugaban kasa yanga
wasu na ganin kaman ya riga ya sadaukar cewa lalle wannan abu babban al'amari ne shi yasa ya sauri ya mika wuya cewa ga takardar a duba kana ga
haka akwai wanda suke cewa na haka wasu kuma suka ga cewa wai yana ganin da idan ya fito gaban ƴan Democrat dake neman su bincike ya ba da wannan takardar tun farko a gani abin zai sa jikin su ya mutu ko su ga cewa eh ba wani abu bane ciki kamar dai shi yana ganin ba laifi bane yin wannan abin da yi
to yanzu idan ta kai ga ƴan majalisar wakilai suka samu damar tsige shi lura da cewa ƴan Democrat ne masu rinjaye ya kake ganin za a kwashi a majalisar dattawa da ƴan Republican ke da rinjaye
koda ya kasance su ƴan majalisar wakilai idan sun tsige shi ba a tsige shi a majalisar wakilai ba a dattawa ba to ba za a iya tsige shi kamar yadda aka yi ma Clinton amma dai da shi da cikin tarihi cewa ke don shi abin da abin so kasa a cikin tarihin kasan nan shugabanni uku ne kawai aka taɓa sama irin wangar bincike da aka yi nan mutum za a tsige shi bai son ya zama na hudu
kana ga ina wannan lamari zai dosa lura da cewa gashi an dinkari zaben 2020
to ko su ainihin masu fashin bakin siyasa na kafafen watsa labarai gaskiya su kansu sun ce ga abu ya kwance su kai ba su san inda dai akan hawa ba sai kawai abin da ya faru amma su masu fafutuka neman zabe kamar su Biden da kuma sauran ɗan Democrat da ke neman su zama shugaban ƙasa sun ce su za su shiga da campaign na su kamar yadda suka saba amma dai ita majalisa yanzu gaskiya ana ganin hankalin su zai rabu wajen wanga binciken sosai saboda ta ga abu ne wanda ke su musamman ƴan Democrat suna son su ga gawa kada mutanen ƙasar su ga cewa sun maida hankali sosai game da tsigewa amma ba abin da suka yi to ana ganin za a maida hankali sosai kasan kuma da daren nan ma aka fitar da ita kuma takardar shi wanda ya kai wannan kokin tun na farko
ne wanda ya kurmata bayanin
wanda ya yi bayanin wanda suke cin whistleblower wanda daman ka san suna da wannan dokar kana iya in ka ga abin da bai dace ba ana yi a cikin gwamnati kana aika kai kara ga inda ya kamata
ba tare da an san kai wani ne ba
kwarai
Dr. wani abu da ke ba mutane mamaki shine duk da sun mika wannan takarda ita fadar White House har yanzu shi shugaba Trump yana kan ba kasacewa bai yi wani kuskure ba bai wato bai yi wani abu da ba daidai ba
to ma in ka lura in ka kallon shi a yau a talabijin gaskiya ni a radio dan ina tafe cikin motar na dan fara sauraro cikin radio dan na zo na gaji da talabijin in ka san yanda shugaba Trump yake in yana bayani musamman ga mutanen da yake ganin kamar yana so ya burge wanda suke koyon bayan shi din nan zaka ga cewa bayanin da ya kwana tsakanin jiya da kuma yau kamar jikin shi yana mace kuma ba ni kadai mutane da yawa suna madacciya su sai mamaki a cikin Trump ya zama haka gaskiya abin yana dami shi
A gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email
Ayau sakonmu na farko ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London yace salam VOA Hausa Gaskiya mu talakawan Najeriya ba ma tare da matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari na rufe bakin iyakokin kasar domin a duk lokacin da aka rufe sai kayan abinci sun yi tsada. Sakonmu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Abdulmumin Maigudo da Ilyas Ibrahim Dambushiya da Abdul Mudallib Mande da kuma Umar Abdullahi Gambaki. Suka ce salam sashen Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne don ku ba mu dama mu yi tur da Allah wadai da abin da dari karbon kwasiya suka yi wa ministan sadarwa wato Isa Aliyu Pantami. To hakika ba mu ji dadi ba kuma wannan ya kara tabbatar mana cewa akwai birbishin jahilci tare da su. Sai kun yi nadama abin da kuka yi nan ba da dadewa ba. Sai kuma sakon da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Yace salam VOA Hausa. Allah ya sa tattaunawar da gwamnatin Kamaru za ta yi da ƴan awaren ambazaniya wani mataki na magance rikicin da kasar ke fama da shi ne sama da shekaru uku. A samu fahimtar juna domin dai gaskiya al'ummar da ke yankin rainan Ingilishi na cikin mawuyacin hali. Muna kuma fatan kowane bangare zai martaba duk matsaya da aka cimma yayin tattaunawar. Sai kuma sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa da ya fito daga Sani Yalwar Yauri da Aliyu Usman Takalafiya. Suka ce korar malamai 15 da Jami'ar Ahmadu Bello ta yi akan neman dalibai da sakaci da aiki da cin amanar koyarwa har ma da magudin bayar da maki yayi daidai da fatan sauran jami'o'i za su yi koyi da su don ganin an kawar da bata gari a cikin jami'o'in kasar mu. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku a yi hutun karshen mako lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa godiya muke yi ku huta lafiya Juma'ar Mubarak
Ida Binta Esiro kafin mu yi sallama da ku kuma yanzu masu sauraro ga Sarfiliu da tushe muhimman kanin labarin
To yayin da har yanzu yake ci gaba da cece ku ce akan korafin da wani mai kwarmato yayi wanda ya kai ga yanke shawara kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump shugaban na Amurka ya dawo birnin Washington a jiya Alhamis yana ta cakar ƴan Democrat a majalisar wakilan Amurka da kafafun yada labarai yana mai nuna alamar cewa za a dau mataki akan jami'in gwamnatin su da wato da ya taimaka mai kwarmatan akan zargin shugaban da amfani da karfin ikon sa ba bisa ka'ida ba Gwamnatin shugaba Trump na duba yiwuwar karbar ɗan gurin hijirar da yawan su bai wuce 18,000 ba a shekara mai zuwa.
To da takaitattun labarin kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na ƙarshe na daren yau inda zamu jira ayyukanku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Guman da ya karanto labarai da kuma Daniel Brown da ya hada ya kuma bada umarni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya kada ku yi nisa ga Amina da Maryam su da shirin yau da gobe.